ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا إغواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Lahadi, yau muna tara ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, muna kuma cikin tafsir suratul mu'minun. A yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 81 zuwa inda Allah subhanahu wataala ya sare mana. Bismillah mala Abubakar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bal qalu mithla ma qala al awwalun. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
الله يقول بل أبا حكني با قالوا مثل ما قال الأولون سن فدي إرم مغنى دمتا نمفركو سكفنا. قالوا سكتي أئذا متنا يزئ دمك متو وكنا ترابا مك زموك أسا وإذا من دقسوا سوا أئنا لمبعوثون أشيوي يزدى أتاشيمو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا حقيقة مود إيا يمو أما نوانا الكور من قبل تنتني إن هذا إلا أساطير الأولين وانا باقومي بني فاتيتا سونو يمتندا. أبايا أبنجي سبحانه وتعالى yana gaya mana dalilan cikar kudurarsa da kuma cancantar abauta masa shi kadai, dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa shine shi mai iko ne akan ya tashi matacce bayan mutuwarsa. Allah subhanahu wataala ayoyin da suka gabata duk yayi waɗannan bayanai. To bayan yayi bayanai masu gamsarwa ga masu hankali wanda suke nuna cancantar abauta masa kuma suke nuna cikar kudurarsa, sai yake kawo maganar da su Quraishawa da sauran kafirai suke yi na ƙaryata ranar alkiyama, da hujjar da suke bayarwa ta ƙaryata ranar alkiyama. Allah ya ce bal qalu mithla ma qala al-awwalun, bari wannan magana sun dai faɗi magana ce irin ta waɗanda suke mutanen farko suka faɗa. Wato ba sa bal din tana nufin cewa ba sa fahimtar dalilan da aka gaya musu, dalilai na hankali, wanda duk wani mai hankali idan ya saurari dalilan da Ubangiji subhanahu wataala ya zayyana musu ya kamata ya gamsu. To amma su wannan ba su sa sun gamsu ba, sai suka ci gaba da inkarin tashi bayan mutuwa, kuma suka bi hanyoyin waɗanda suka gabace su, masu ƙaryatawa da suka gabace su, hanyoyin da suka bi na cewa an daɗe ana faɗar wannan maganar kuma mu har yanzu ba mu ga tashin alƙiyamar ba, maimakon su yi imani sai suka maida abin izgili cewa maganar nan mu an daɗe ana gaya mana ita, mun daɗe muna jin a gafara sa ba mu ga ƙaho ba, ana ta gaya mana akwai alkiyama tana nan tafe, duk waɗanda suka mutu za su tashi, Allah zai tashe su. To an daɗe ana wannan maganar mu har yanzu ba mu ga alama ba, an fada wa kakanninmu an fada wa iyayenmu mu ma gashi ana gaya mana saboda haka sai suka mayar da abun abin izgili abun wasa suna yi wa manzannin Allah izgili suna ganin cewa abun ba mai yiwa bane ba zai shiga hankalinsu ba ya za a ce mutumin da ya mutu jikinsa ya zagwanye ya zama kasa ya zama kasusuwa sannan kuma a sake dawo da shi wannan jikin ba wai a halicci wani kamar sa ba a shi wannan jikin dai na farko wanda ya zama kasa ya zama kasusuwa a sake dawo da shi a sake busa masa rai dan ayi masa hisabi su wannan ya musu abin nan tare da cewa sun yarda Allah ne yayi sama da kasa sun yarda kuma halittar samai da kasa halitta ce da tafi halittar mutane la khalqu haji halitta sannan zai iya dawo da wannan halittar da ya kage ta kuma wannan shi yafi masa sauki a bisa ma'auni na dan adam da masu hankali farawa tafi maimaitawa wahala idan aka fara abu to an gano lagwansa kenan an gano ta yadda ake hada abu haka aka tashi nabi ba za a sha wahala akan na farko ba to idan ma a bisa wannan ma'aunin ne duk da cewa shi ubangiji subhanahu wata'ala al'amarinsa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi al'amarinsa cewa abu yake kasance kawai sai ya kasance to in ma da za su yi tunani da iya gajeren hankalinsu da Allah ya basu ya kamata su yarda cewa wanda ya mutu Allah subhanahu wata'ala zai iya dawo da shi saboda me saboda shi yayi shi daga farko a lokacin da babu shi Allah ya samar da shi wanda ya samar abu daga babu taya kuma zai kasa mayar da wannan abun yayin da ya mutu to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake fadar wannan hujja ta su mutanen farko da ku da su mutanen a karshe din da Allah subhanahu wata'ala yake magana su qalu a iza mitna wa kunna turaban wa izaban a inna lamab'usuna bayan mun mutu mun zama kasa mun zama turbaya mun zama kasusuwa mun riddige za a sake dawo bana da ranmu suka ce wannan abun ba zai taba shiga hankalinsu ba kuma har abada ba zai wakana ba wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaban wa izaban a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun suna cewa idan yanzu muka mutu muka zama turbaya muka zama kasusuwa ashe wai za a sake tayar da mu haka nan da iyayenmu na farko suka ga cewa wannan abun abu ne da yayi nisa da hankalinsu ba zai shiga hankalinsu ba kamar inda Allah yake cewa suna cewa idza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id yanzu idan muka mutu muka zama turbaya kai wannan dawowa ta yi nisa ya za a yi mu zama kasusuwa da diddigaggu a idza kunna izaman nakhira qalu tilka idan karratun khasira Allah ya ce fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahira suka ce yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa ratattatakku wato diddigaggu mu za a sake dawo da mu a sake busa mana rai qalu tilka idan karratun khasira in dai har haka ta faru to wannan dawowa cike take da asara wato za mu yi asara domin mun karyata ko ga shi an sake dawo da mu Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahida ai tsawa ce guda ɗaya kawai busa ce ɗaya da za a yi sai ka ga ga sunan sun fito a bayan ƙasa Allah ya sake dawo musu da ransu daga cikin hujjarsu shi ne laqad wa'adna nahnu wa aba'una hadha min qabl ammana wannan alkawarin mu da iyayenmu tuntuni tun da can ake ta gaya mana wannan inda gaskiya ne ya kamata a ce yanzu ya faru sun manta cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai yi tashin alkiyama ne bayan duka an mutu ai yanzu ba su bari sun ga cewa kowa da kowa ya mutu ba ballantana su ce har yanzu abin bai faru ba za a tashe su ne bayan Allah subhanahu wata'ala ya sa an yi busa duka wani dan adam duk wani abu mai rai da yake bayan ƙasa ya mutu to a lokacin ne kuma in aka sake yin busa sai kuma duk wanda yake matacce ya tashi to saboda haka yanzu wannan lokacin bai yi ba domin ga kunan kuna ci gaba da rayuwa ku bari sai abin ya zo ba abin bai faru ba to shine sai ku ce an muku alkawarin abin a baya an gaya wa iyayenku amma kuma an kasa cikawa. To kaga anan wannan maganar tasu ba wai kawai suna ƙaryata manzannin bane, har ma da izgili a ciki, har ma da izgili da tsokana cewa kai wannan magana fa an dade ana yin ta, mu kuma mun ga shiru, saboda haka ba gaskiya bane. Shi yasa suka ce wa aba'una, da mu da iyayenmu duk an dade ana nufin wannan. Suka ce wa aba'una, idan Allah ya rahi kai to mutanen farko ne, to kaga aba'uhum yana nufin iyaye da kakanninsu. Idan kuma larabawa ake nufi magana suce anan ake kikaitowa, to aba'una suna nufin waɗanda suka gabace su, al'ummomin da suka gabace su, waɗanda suka koma ga Allah suka mutu. Saboda dukkan mu tushen mu guda ɗaya ne, duk wani mutum tushensa ɗaya ne, dukkan mu ƴaƴan annabi Adam ne. Saboda haka tushen guda ɗaya ne, in aka koma salsala duk za a tuke ne zuwa ga annabi Adam alaihi salam, dukkan mu ƴaƴan annabi Adam ne. Saboda haka za su iya cewa aba'una, suna nufin sauran al'ummomi duka da suke daga cikin zuriyar annabi Adam alaihi salam, an daɗe ana gaya musu wannan. Duka annabawan da suka zo suna faɗar wannan magana, amma kuma abin bai tabbata ba. Wataƙila sun yi wa kansu gandakarki ne, wato ko da wani zai ce da su ai ana nufin yayin da aka zo tashi a tashe kuku, tunda sanda abin zai zo ko ƙasusuwan ku ba su zama ƙasa ba, ba su zama ba su ritattake ba, to ku za a tasa. To sai suka tada da ansa a zatansu, sai to ai akwai iyayenmu ma, ai an daɗe ana faɗar wannan magana, ba wai akan mu ba ne, bare mu a ce idan mun mutu lokacin da za a tashe mu ƙasusuwan ba su ritattake ba, ai akwai iyayenmu ma, ai an faɗa musu wannan maganar, amma ba mu ga ta tabbata ba. Da haka suka ce in haza illa asatirul awwalin, wannan ba wani abu bane face tatsuniyoyin mutanda, wato abinda ake gaya musu na alkawarin tashi bayan mutuwa tatsuniya ce, ba ta da tushe, ba ta da asali. Mutanen farko ne suka rubuta a littattafansu, da sun rubuta wannan dan ya zama abin hira, abin labari da ɗaya bakewa, daga baya kuma aka rika yada shi. Don haka magana ce wacce take mara tushe. Haka suka kirawo abinda annabawa suka zo da shi cewa tatsuniyoyi ne. Saboda haka duba abinda ya tabbata na gaskiya daga Allah subhanahu wataala, ko kuma daga bakin annabawa, wani ya kirawo su tatsuniyoyi, ba yanzu aka fara ba. Haka kafirai suka kirawo alqur'ani da abinda manzanni gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi, suka kira wasu tatsuniyoyi. Kasancewar su sun ce amin tatsuniya ba lalle ne ya zama tatsuniyar ba, da a ce maganar baka kawai dan ka ce wa abu tatsuniya ko ƙarya zai sa ya zama tatsuniya, to da shi ma alqur'ani ya zama tatsuniya tunda an faɗa haka a kansa. Saboda haka ita gaskiya ce, kowane irin yarfi kai mata, kowane irin sifa ka bata, tana nan a gaskiya. Matuƙar dai ba wata hujja ka kawo ƙarfa wacce take nuna abin nan ba gaskiya ba ne. In kana da hujja da za ka bayar cewa abin da kake faɗa gaskiya ne, kuma wannan abin da kake suka ba gaskiya ba ne, sai ka faɗa. Amma haka kawai a faɗi a maka gaskiya ka ce ƙarya ake yi, to wannan wata magana ce da kowa ma zai iya yi. Ya sa waɗanda za su tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ce duk ƙarya ne. Imamul Bukhari ƙarya yake yi, Muslim ƙarya yake yi, Abu Dawud ƙarya yake yi, Nisa'i ƙarya yake yi, Tirmidhi ƙarya suke yi, Imam Ahmad ƙarya yake, Maliku ƙarya yake, duk su tattara su ce maƙaryata ne, marasa tsoron Allah da suke ƙagar ƙarya suna gingina annabi, shi ko mai tsoron Allah. To wannan magana ba magana ba ce da take da wani nauyi, saboda magana ce da kowa ba zai iya. Duba an duba alqur'ani gaba ɗaya, an ce da shi asatirul awwali, an ce tatsuniyoyin mutanen farko ne, tatsuniya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa. Amma wannan ya rushe alqur'ani, bai rushe shi ba, sai ba wata hujja da take tabbatar da maganar da kuke yi, illa iyaka maganganunku su ne tatsuniyoyi. To haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama maganganunsa ne, Allah subhanahu wataala ya tsare masa, saboda Allah subhanahu wataala ya sanya shi mai yin bayani ga alqur'ani. ba zai sa shi aiki ba kuma ya tozarta aikin sa. Allah ya sa shi aiki ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu, kuma annabi yayi tsaya yayi bayani, kuma Allah ya tozarta bayanin ya sa ya lalace ya balbalce ya bace ya zamana sai bayanin wasu kattin banza ne za a zo yanzu shine bayanin, kuma maimakon na annabin shi Allah ya tozarta na annabin ya batar da shi ya balbatar da shi ya sa ya ci kudi da ƙarya da gaskiya an kasa bambance shi. Wannan babu shakka rashin ganin girmama rashin ganin girman annabi ne sallallahu alaihi wasallam da girman risalar da ya zo da ita. Risalar annabi risala ce khalida, khalida risala ce madawwamiya, ba kamar risalar sauran annabawa da ake aika su zuwa ga mutanensu ba. Annabi an aiko shi ne zuwa ga duniya baki daya, tun daga lokacin da aka aiko shi har Allah ya nade kasa shine manzon, ba wani manzo da za a saki aikowa. Allah ba zai bashi manzanci ba, ya dora mishi aikin isar da wannan manzancin, sannan ba a je ko ina ba kuma Allah ya lalata wannan aikin. To da me hujjar Allah za ta tsayu akan mutane? Babu kenan, zai zama babu wata hujja da za ta tsayu akan mutane. Saboda haka wannan barbabiya wato wani abu ne wanda duk wani mai hankali ya san cewa babu hankali a cikinta, ko kaɗan babu hankali a cikinta. Kuma mai irin wannan magana ya daina lissafa kanshi cikin musulmi. Duk wanda zai ƙaryata dukkan wani abin da aka rawaito daga annabi sarki, duk ƙarya ake yi, babu wani abu da ya rage cikin abin da annabi ya zo da shi sai alƙur'ani kaɗai. Amma duk sauran bayanai da ya yi da sirarsa da rayuwarsa gaba ɗaya yanzu babu ita, ta ɓace ɓat. An bar mutane kawai su yi ta yi wa alƙur'ani fassara yadda suka ga dama. Kowa ya riƙa shatar ayar alƙur'ani yana fassara ta iyasar ransa, a yi magana an ce ga abin da annabi ya fahimci ayar da sahabbai ya ce duk ƙarya ake, a ban masa shi fagen ya yi abin da yake so. Babu shakka wannan rashin ganin girman saƙon da Allah ya ba wa annabi ne, wannan saƙo ne da Allah ya ba da shi don mutane ya zanto ba su da wata hujja da za su gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala da gobe ƙiyama. Allah ya tsare wannan saƙon na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan har zuwa yau, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku bi shi, wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka bi shi za ku shirya. Ba zai yiwu ya ce da mu mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan gaba ɗaya sunnar annabi ɗin ya lalata mana ita. Sannan Allah ya ci gaba da cewa
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.
الله سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون كشي قسى توانيني دا أبين دا إكي تكينت إن كن قسل شي كن سني سيقولون لله دا سنزاسو شي نألاني قل أفلا تذكرون كشي شين ينزم ذاكو أزنتبا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كشي وانيني أبنججن سمي بكوي كما أبنججن الأرشي بيجرما سيقولون لله لسنزا سچين ألاني. قل كشي أفلا تتقون تو ينزم ذاكو يتقوابا. قل كشي من بيده ملكوت كل شيء وانيني ملك كون أبيك هننسى وهو يجير shine yake ba da kariya wala yujaru alaihi ba a iya kare wani daga gare shi in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sane. sayaquluna za su ce lillah na Allah ne qul ka ce fa anna tusharun ina ake tafiyar da hankalinku waɗannan dalilai ne guda uku bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci dalilai hudu da suka gabata a ayoyin da suka gabata tun daga fadar Allah huwal ladzi ansha'akum wa huwal ladzi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun tun daga kan wannan aya Allah subhanahu wataala ya faɗi dalilai guda uku huwal ladzi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahar afala ta'qilun waɗannan dalilai guda hudu ubangiji ya ambace su a baya zai ci gaba da kawo dalilai wanda dukkaninsu suna tabbatar da cikar kudirar Allah subhanahu wataala suna kuma tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne ya tashi mutare bayan mutuwarsu sannan kuma shi kadai ya cancanta abautawa waɗannan dalilai guda uku su za su zama cikon dalilai guda bakwai da muka ce ayoyin sun koro domin tabbatar da wannan manufa waɗannan dalilai guda uku na ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kawo su a sigar tambaya sigar tambaya aka fara da tambaya mafi karamar tambaya har zuwa babba min al-adna ila al-a'la tarqi min al-adna ila al-a'la aka fara tambaya an mulkiyatil ard wa man fiha waye yake da mulkin wato yake da mallakar ƙasa da abin da yake cikin ta ko da waɗanda suke cikin ta sannan tambaya ta biyu an mulkiyatis samawati sab'i wal arshi al-azim waye yake da mallakar sammai bakwai aka ƙara sama kadan sammai bakwai da abin da yake da al-arshi mai girma sannan daga baya aka kawo ma mai dungurungum aka ce wane ne yake da mulkin komai da komai hai mana ta ubangiji gaba daya akan kowa da komai a cikin wannan halittu na shi gaba daya Allah ya fara cewa qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka ce wane ne yake da wato yake da mulkin kasa da abin da yake da waɗanda suke cikin ta in kuntum ta'lamun idan kun kasance kuna sani wannan shine dalili na biyar mushrikai sun riki ababen bauta ba Allah ba kuma suka danganta wa Allah subhanahu wataala cewa yana da ya ko yana da ya'ya suka ce mala'iku abinnan gumakansu suna nuna wato mala'iku ne mala'iku kuma ya'yan Allah ne mata tare da cewa sun yarda cewa duk abin da yake ƙasa ita kanta ƙasa din da duk abin da yake cikin ta da duk waɗanda suke cikin ta mallakar ubangiji ne dukkan su mamlukuna ne abidun ne lillahi subhanahu wataala bayan sa ne ba ya'ya suke ba kuma shine yake da mallakar sama da ƙasa da abin da yake cikin ta amma duk da haka suka dangana wa Allah subhanahu wataala ababen tarayya Allah ya ce limanil ardu ƙasa ta wace ce ƙasa ta wace ce anan ƙasa za kunshi duka abin da yake kanta da abin da yake cikin ta da abubuwan da suke karkashin ƙasa da abin da yake kan doren ƙasa ma'adanai da suke karkashin ƙasa fetur da waye duk wani abu da ka sani ana tono shi a karkashin ƙasa yana cikin kalmar al-ard haka nan abubuwan da suke kanta na itatuwa bishiyoyi koramu koguna duwar watsu duk waɗannan suna iya shiga karkashin lafazin al-ard shi yasa sai aka ce wa man fiha sai aka ambaci abin nan man din da zo da siga ta al-aqil wa man fiha saboda sauran abubuwan da ba sa shiga karkashin masu hankali suna za su iya shiga karkashin kalmar al-ard ko kuma ya zanto ubangiji subhanahu wataala ya faɗi man al-aqil saboda idan Allah subhanahu wataala ya mallaki dukkan wasu masu hankali kaga min babu aula waɗanda ba su da hankali su zanto mulkin sa idan masu hankali duka sun zama bayin Allah ne mallakar sa ne kaga abubuwan da suke ba masu hankali ba waɗanda daman can an saba a mallake su ta hanyar a saya ko a bada kyauta ko a gada kaga min babu aula su zama mulkin Allah tunda masu hankali ma sun zama mallakar ubangiji shi yasa sai aka ambaci man din min babu taglib sauran za su shiga bi sifa aula Allah ce duka waɗannan abubuwan da kuke gani na halittu da suke doren ƙasa da wanda suke cikin ƙasa da masu hankali da marasa hankali da masu rai da marasa rai duka na wane ne in kuntum ta'lamuna in kun san wane ne yake da mallakar waɗannan abubuwa kuma nasa ne bayan sa ne Allah subhanahu wata'ala ya goge jawabin in ash-shartiyya din in kuntum ta'lamu ba a fadi jawabin ba da dalalatul istifham din za ta nuna shi ta kadirin sa fa ajibuni an hadha su'al kubara ansar wannan tambayar kubara ansar wannan tambayar sauraka an kawo in kuntum ta'lamu dan a ba su dama su yi tunani kasa da abin da yake cikin ta da abubuwan da ta kunsa a cikin ta da wadanda suke bayan ta nawa ne ne wannan tambaya za a yi musu a ce in kuntum ta'lamun saboda galibi saboda abin da aka saba ana jingina abubuwa al-musabbabat ila asbabiha abubuwa ana jingina su ne zuwa ga sabubban su idan an ga tsuro kawai abin da ake tunani tunda dai an yi ruwan sama kasa ta sha ruwan sama an saka abin nan ciki nan wannan zai sa a samu shuka ba a tunanin asali wane ne ya saukar da ruwan saman wane ne kuma ya fitar da tsuran daga cikin kasa to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kawo in kuntum ta'lamuna dan ya ja hankalin su zuwa ta'ammuli su yi ta'ammuli Allah sai ya ce sai quluna lillah Allah ya san wannan ita ce ansar da za su kai gare ta ba su da wata ansar da ta wuce wannan za su ce na Allah ne ba su da wani abin da za su yi face su yi ikirari su tabbatar da amsar da take ta gaskiya cewa Allah shine ya halicci kasa shine ya halicci duk abin da yake kanta da duk waɗanda suke kanta domin kafirai ma sun yarda da tauhidin rububiyya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah Allah ce wallahi in ka tambaye su waye ya halicci sammai da kasa wallahi za su ce Allah ne saboda haka ba su taba ja akan cewa gumakansu su ne suka halicci sammai da kasa ba haka a fitrarsu sun san cewa halittar sammai da kasa halitta ce ta Allah subhanahu wataala amma dai su a tunaninsu cewa dan kawai yayi sama da kasa ba lalle ne a kadaita shi da bauta ba a za su iya kiran wasu su bauta musu ba Allah ba to shine Allah subhanahu wataala yake musu ilzami da wannan tauhidin rububiyya din da suke da shi yake musu ilzami da shi cewa in har kun yarda da tauhidin rububiyya to me zai hana ba za ku fuskanci ubangiji subhanahu wataala shi kadai ku bauta masa ba dan me za ku rika hadauri da shi shi yasa yace afala tazakkaru yanzu ashe ba za ku azantu ba idan har kun yarda cewa wannan ita ce ansar ba za ta sa wannan ku yi tsaya ku yi tunani ba ku yi tunani cewa ashe kam waɗannan abubuwan da muke bautawa ba su halicci komai ba ba su halicci kowa ba duk kankantar abu ba wani abu da suka taɓa halitta su ne aka halicce su to ta yaya za mu riƙa bauta musu mu bar wanda shi ya yi halittar kan tsaye maimakon mu bauta masa sai mu riƙa bauta musu me yasa ba za ku yi wannan tunani ba kuma ku san cewa ubangiji subhanahu wataala tunda shi ya yi sama ya yi abin da yake cikin abu ya yi ƙasa ya yi abin da yake cikinta da abin da yake kanta da masu hankali da marasa hankali duka shi ya yi dan menene ba zai iya dawo da mamaci ba bayan mutuwarsa idan har ya iya yin waɗannan halittu manya-manya da kuke gani ta yaya za ku ce ba zai iya dawo da ku ba bayan kun mutu saboda haka a nan Allah subhanahu wataala yana nuna musu cewa ku wato kun zama abin ayuwa dariya a ce hankalin kuma har yanzu bai ba ku wannan ba abu mafi sauki hankali ya fahimce shi ko ba ku fahimce shi ba kun tafi kuna ta bautar wasu abubuwa can daban tare da cewa kun yarda ba su suka yi halitta ba ba su suka yi ku ba ko ba mallakinsu ba ne ko ne kuka mallake su ma domin kuka sassaka su ko kuka gina su kuka ɗauko su kuka kawo su inda kuka kawo su kuke bauta musu in wani abu ya zo da zai cutar da su ba za su iya kare kansu ba ku kun san wannan amma kuma saboda wauta da rashin hankali kun tafi kuna bauta musu ba Allah ba to aka fara da abin da yake kusa da su shine al-ard wa man fiha kasa da abin da yake cikinta wannan yafi kusa da mutum yana ganin kasa da yake takawa yana kuma ganin abubuwan da suke bayan kasa yana ga itatuwa yana ga koramu yana ga duwar watsu aka fara da wannan aka fara da abin da yafi kusa da shi sannan sai aka tafi dalili na biyu wanda shine dalili na shida a jerin da dalilan da ubangiji yake ambata شيني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كاغان قارا سمكينا وانيني أبنجي سمي بكوي كما وانيني أبنجي الأرشي مي جرما واتو tunda kun yarda da yanzu wadannan abubuwa na kurkusa da ku Allah da yayi su to a ƙara gaba sammai bakwai da suke sama da ku to cewa ba lalle ku san cewa bakwai bane amma sammai bakwai ne to wannan sammai da bakwai da al'arshi mai girma wanda Ubangiji subhanahu wataala ya halitta wanda yafi kowace halitta girma ka tambaye su waye mamallakin wadannan abubuwa waye yake tafiyar da al'amuran su wane ne yake tafiyar da abubuwan da suke cikin sammai na manya-manyan halittu al-aflak da as-sayyara da as-sawabit wanda suke tafiya da waɗanda suke tsaye duk wane ne yake tafiyar da waɗannan babu shakka sun san cewa gumakan su waɗanda ba su iya yin abubuwa ƙanana-ƙanana na ƙasa ba sun yarda cewa ba za su iya yin abubuwan da aka suka saba gani ba ba su taba fitar da tsiro ba ba su taba ainihin halittar wata koraba ko halittar wani tsuntsu ko wani kuda ba ko sauro ba su taba halittar wani abu ko mun kankanta sa ba haka ba za su taba kawo cewa kuma su suka halicci sammai da kasa ba saboda haka lalle sammai din dan Allah ne yayi su sannan ga al-arshil azim al-arshi mai girma wanda shine mafi girman halitta daga cikin halittun Allah shine a'zamu makhluqatillahi wa awsa'uha halittar da tafi kowace girma tafi kowace yalwa da fadi da girman sha'ani shine al-arshi shi yasa Allah yake sifanta shi da rabbul arsh al-azim wal hasbi Allah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsh al-azim shine mafi girman halitta da Allah yayi ibnu abi shayba a kitabul arsh ya fitar da hadisi daga abu zar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu Abu Dharr yake cewa na shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama fara'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahdahu al-Masjid al-Haram shi ne masallaci na Makka lokacin da yazo ya musulunta a Makka yace ya shiga sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai zaune sai yace ya Rasulullahi ayyuma ayatin nazalat alayka afdalu wace aya ce tafi kowace aya da aka saukar maka wannan Masjid al-Haram yana nufin masallacin Madina saboda amsar da ya bashi tana nuna cewa a Madina ne tabbayar saboda ayatul kursi aya ce da ta sauka cikin suratul baqara baqara kuma madaniya ce saboda haka sai yake tabbayar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ganshi a masallacin sa na Madina yake tabbayar shi wace aya ce tafi kowace aya ko kuma tafi falala a cikin ayoyin al-Qur'ani sai annabi ya ce da shi ayatul kursi al-kursi Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi wa sai'a kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyin ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa wato za a iya ɗaukar sammai gaba ɗaya da ƙasa a zuba su cikin kursi ya haɗe su ya yalwace su gaba ɗaya sai yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mas samawati sab' fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin mas samawati sab' sammai bakwai gaba ɗaya ba su kasance ba in aka zuba su a cikin kursi sai kamar ka ɗauki wani ɗan zobe ne haka ko wani ɗan awarwaro ɗan ƙanƙani ka jefar da shi cikin sahara ya za ka kwatanta girmansa da girman sahara alhalqa wani ɗan zobe ko wani ɗan awarwaro ƙanƙani ka ɗauke shi ka jefar da shi kamar mu ce kamar ka ɗauki sisin abin nan ka ɗau kwabo irin da aka sani ko ficika ka ɗau ficika an san ficika ne ka ɗau ficika ka jefar da ita cikin sahara yaya kake ganin za ka kwatanta girman ficika da girman sahara ce to haka za a tattara inda za a tattara sabbai bakwai gaba ɗaya a watsa su cikin kursi za su ga kamar ka jefar da ficika ne a cikin wata maliliyar sahara sannan ce wa fadlul arshi ala al-kursi ka fadli tilka al-falati ala tilka al-halqa ce to kuma falalar arshi akan falalar kursi kamar falalar da waccan saharar wato make kiya sahara take da shi ne akan wannan ficikar wato shi kuma kursiyu da za a dauke shi a sashi a cikin al'arshi sai ya zama kamar wannan ficikar shi kuma zai zama a cikin sahara saboda haka al'arshi shine awsa'ul makhluqat kuma shine a'la al makhluqat babu wani abu sama da shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa zaka ubangiji subhanahu wataala yana ya daidaita inda babu wani mahluki dan al-'arshi shine karshe shi kuma yana saman al-'arshi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba'inul al-khalqihi baya gauraye da wani abu na halittarsa halittun Allah daban ubangiji shi kuma inda yake daban shi yasa ce ala al-arsh saboda al-arsh shine a'la al-makhluqat shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai fadi da ya fadi al-firdaus shine a'la al-jinan sai yace kuma saqfu shine al-arsh al-arsh shine rufin al-janna ta firdaus ita al-janna firdaus ita ce karshe sai al-arsh to saman sa kuma sai ubangiji to wannan al-arsh halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ya halicce shi kuma shi shine ubangijinsa shi ma mahluki ne shi yasa Allah ce rabbul arsh saboda ka shi ma marbub ne marbubin ne lillahi azza wa jalla Allah shine mahaliccin sa shi ma bawan Allah ne jami'a da suke tawilin al-arsh da cewa mulkin Allah ake nufi sultanullah ake nufi suna cewa al-arsh ba wata halitta bace ce ala al-arsh istawa yana nufin Allah ya mallaki komai ya mallaki komai wai saboda kada su tabbatar wa da Allah uluwu ala khalqi kada su tabbatar wa da Allah cewa yana sama da halittarsa saboda haka sai su yi tawilin al-arsh da cewa ana nufin sultanullah ana nufin cikar mulkin sa saboda haka wannan tana nuna al-haybana al-kamila Allah ya mamaye komai da komai da mulkin sa da ikon sa to kaga wannan tawili ne marar kan gado da a ce sun tsaya sun dube ayoyin da suka yi magana al-arshi da hadisan da suka yi magana al-arshi ba za su yi wannan tawilin ba da farko dai ubangiji ya ce rabbul arshi kaga ashe al-arshi marbub ne ku kuma nan kuna maganar mulkin sa mulkin Allah sifar sa ne sifar Allah ita ma makhluqa ce kaga ko kusa sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya sifanta cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya mala'iku takwas ke dauke da al'arshin ubangijinka za su ce mala'iku takwas suke dauke da mulkin Allah kaga da sun tsaya sun dubi cewa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta al'arshi da cewa mala'iku wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arsh ta mala'iku suna kewaye da al'arshi za a ce mala'iku suna kewaye da mulkin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadar hadisin sahihain cewa za a yi busa sai kowa da kowa ya suma sannan ai busa a farka yace shine farkon zai wanda zai farka sai ya ga Musa qa'imun abinan waqifun akhidhun biqawa'im al'arsh sai ga annabi Musa tsaye yana rike da kafafuwan al'arshi kaga al'arshi yana da kafafuwa ashe kaga halitta ne halitta ce saboda haka al'arshi halitta ce daga cikin halittun Allah shi ma bawan Allah ne daga cikin bayin Allah amma shi ne mafi girman halittar Allah shi yasa Allah yake sifanta shi da al'arshi al'azim ko al'arshi al-karim ce babba ne wanda kuma yake da daraja to wanda yana nuna sa'atu mulkin Allah azza wa jal wa anna as-samawat akbar min al-ard inda ya zama da al-kursiyu da al-arsh duk suna cikin sabbai kaga sabbai kenan sun fi kasa tunda shi al-arsh shi kansa a cikin samaniya yake sai dai shi ne karshe a cikin abinda yake a sama to wane ne yake da mulkin waɗannan abubuwa duka anan ba a ce in kuntum ta'lamun ba saboda wannan abubuwa sun wuce kuma hankali gaibi ba wancan abubuwa zai yi su tunani tunda fitrar su tana nan akan rububiyar Allah shi ya halicci kasa shi ya halicci mutane shi ya halicci dabbobi shi ya halicci duka waɗannan abubuwa amma abin da ya shafi as-samawati as-sab' wal 'arshi al-'azim wala da wasu abuwa ne gaibiyat in ba da wahayi ba wa ba za mu sani ba ba wanda zai san wannan ba wanda zai san da wata halitta al-'arshi in ba da Allah ya fada ba saboda haka a nan sai ba a ce in kuntum ta'lamun ba sai kawai aka ce sai quluna lillah za su ce Allah ne afala taqi afala tattaqun Allah ce to ba za ku yi takawa ba wato idan suka ansa muku cewa a bayatin sun ansa cewa kasa da abin da yake cikinta da halittu duka Allah ne yayi duk mallakin sa ne yanzu kuma sun yadda cewa sama da abin da yake cikinta da duk girman abubuwan da suke cikin samaniya duka mallakin Allah ne saboda haka sai wato a tazyilin sai yazo da sigar da tafi ta farko afala tatazakkaru yanzu ba za ku tsaya ku yi tunani ko azantu ba amma nan sai aka ce afala tattaqun sai aka ƙara kausata maganar sama da ta farko tatazakkarun amma nan tattaqun saboda idan har kun yarda da haka kuma kun yarda cewa duka waɗannan abubuwa da girman su mulkin Allah ne dabe ba za ku guji fushin sa ba za ku sa shabaki tsakaninku da fushin Allah ba za ku sa shabaki tsakaninku da azabar Allah ba ta hanyar ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku bauta masa shi kadai ku bar abin da ya hana ku kauce wa abin da zai jawo muku fushin sa ku daina ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi kuma afala tattaqun ala aka faɗi attaqwa din ba tare da an kawo mata abin nan ba akai tanzilin fi'ilin manzilatil qasir ba kawo maf'ulin sa ba dai ya shafi kowace irin taqawa duk wani abin da ya kamata ku ji tsoron sa ko kuma ku kiyaye dokokin Allah akai ku kiyaye dokokin Allah anan san Allah ce kul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun kul ka ce man bi yadihi malakutu kulli shay wane ne mulkin komai yake a hannunsa kaga nan an ƙara sama kuma yanzu komai da komai da can ƙasa da abin da yake cikinta waɗanda suke cikinta sai kuma sama da al'arshi to yanzu kuma malakutu kulli shay mulkin komai da komai wa huwa yujiru shi ne yake bada mafaka shi yake bada kariya wala yujaru alaihi ba a kare wani daga Allah sai aka ce in kuntum ta'lamu anan sai aka sake dawo da in kuntum ta'lamu in kun sani wannan shi ne dalili na bakwai na ƙarshe daga cikin dalilai bakwai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kafawa masu ƙaryata tashi bayan mutuwa da kuma waɗanda suke bauta ba wasu tare da Allah ko bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce man bi yadihi malakutu kulli shay wane ne mulkin komai yake a hannunsa almalakutu wannan mubalaga ce ta almulk alwawu din nan guda da ta ziyada ne aka yi akan kalmar almulk للدلاله على المبالغه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين هكا الله يجي اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون هكا الملكوت يرى رفق واتو شككك ملكي مي فادي اسشي مي جربك غسكي saboda haka wannan wawu da ta'u din da aka samu malakutu yana nuna kamar aljabarut ne aljabarut yana nuna wato cikarsa a cikin wannan sifa ka gaya musu wane ne yake da mulkin kowane abu a cikin sama da ƙasa da abinda muke gani da abinda ba ma gani wanda shi ne yake jujjuya abin yake sarrafa shi yadda ya ga dama kuma abubuwa suke gudana da mashi'arsa waye yake yin wannan وما من دابة في الأرض إلا على وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها باب وانا أبو ميت فيها أبا قتافة أبنجي نيكي لكي لما قرقوا نسا صراك شيكي صرف كومي لكومي وهو يجير ولا يجار عليه شيني وانديكي بعد ما فكا شيكي صلي ما ينسى وانده يقداما دقا أبنده يقداما دو وانده يدفو وانده توتر واه shi ne yake da ikon ya hana wannan ya yi cutarwar babu wani wanda zai iya hana wani cutarwa ko ya kare wani daga fadawa wato cikin abinda zai cutar da shi sai Allah shi kadai ne babu wani wanda yake da wannan damar sai baka kariya daga abin da zai cutar da kai sai Allah subhanahu wataala. Ubangiji subhanahu wataala yana ga yawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi haka ga mutane, qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajira min dunihi multahada, kace babu wani wanda zai bani mafaka daga Allah, babu wani wanda zai iya kare ni daga abin da Allah yayi nufin ya same ni, babu shi. Kuma walan ajira min dunihi multahada, bazan samu wata wani gurin buya ba in ba a wajen Allah ba. Shi yasa a cikin du'a'u zikirin nau wanda yazo cikin sahihaini hadisin al-Bara' ibn Azib, a cikin addu'ar annabi yake cewa Allahumma la manja la manja wa la malja minka illa ilaik, la manja wa la malja minka illa ilaik, babu wajen tsira, babu wajen samun mafaka sai a wajenka. Saboda haka a wajen Allah kadai zaka je ka gudu ka tsira ka samu mafaka, amma duk inda zaka je babu wanda zai iya baka mafaka ba Allah ba. Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne idan wani abu ya shafi ya same ka ya yaye maka. Wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. يمسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فراك أبنجي سبحانه وتعالى شي كديني يكي إيبا متن كاليا شي يسا مكي نيمن سلي كوي وشد شي مكي أعوذ بالله منا نيمن سلي دا الله daga dukkan wani abin da zai cutar da mu. Saboda haka neman mafaka a gurin Allah ibada ce, ba a neman tsari da wani ba Allah ba, ba a neman mafaka da wani ba Allah ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Abdullahi dan Abbas, idza sta'anta fasta'in billah, in zaka nemi taimako ka nema wajen Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saboda haka shi kadai ne zai iya baka mafaka, shi kadai ne zai iya kare ka. Shi yasa da busiri mai al-burda yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda huduthi al-hadith al-amami, malamai suka ce yayi kuskure anan, saboda shi ba malami bane kamar yadda muka sha fada, maroki ne. Saboda haka yana yan waƙe waƙen sa ana dan bashi sadaka haka, ana dan bashi kuɗi. To amma yana da fasahar yin waƙa, saboda haka yaga daukan yana yi ma wasu can daban suna ba yayi wa manzo Allah ma shi da yawa na al-burda. To amma a ciki saboda ba ilimi dole zai faɗi yadda dai za mu ji mawaƙanmu na yabo na bege su ta faɗi wasu abubuwan da ba haka suke ba a shari'a. Shari'a ba a faɗar haka ko a sifanta annabi da abin da ba a sifanta Allah kawai ake sifantawa da shi, su sai sifanta annabi da shi saboda ba su sani ba. To shi ba wani al-busiri ka je ka karanta tarjamarsa a tarihinsa za ka ga cewa ba malamin addini ba ne, maroƙi ne, maroƙi ne da kasan maroƙanmu dai da suke bin gidaje suna waƙa ana ba su haka yake. Shi ma akwai wanda ma ya yi roƙa bai ba shi ba ya yi masa mummunan hijai mara daɗi, in ka ji waƙar ciki take da batsa ba ta karantuwa, in ka ci karanta ta ba za ka ce shi ne mai wannan kuma yaban da yawa annabi ba. Saboda shi mawaƙi fi kulle wajin da ce ya himuna wanda bai kuno da ba laifalu. Saboda haka da yake faɗar wannan baitin cewa ba ya da wani wanda zai je ya nemi mafaka a wajensa sai manzan Allah, malamai suka ce a'a ba haka ne, shi ba manzan Allah cewa qul inni lan yujirani min Allahi ahad, ya ce la manja wa la malja minka illa ilaik wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Allah shi ne yake yin wannan, anan Allah yana kafa hujja da aikinsa shi kadai wanda ba shi da tarayya a cikinsa. Yujiru wa la yujaru alaihi, shi ne yake ba da mafaka amma wa la yujaru alaihi, ba wanda zai iya baka mafaka daga Allah subhanahu wataala. In Allah ya so kama mutum da azabarsa to wanda sai kare shi, wala yuraddu ba'suhu 'ala alqawmil mujrimin, ce ba wanda sai kare wani daga azabar Allah in Allah ya durfafe shi da azaba. Sa'ala sa'ilu bi azabin waqil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij, azabar Allah da za ta saukar wa kafirai babu wanda zai iya ture ta, wanda za ta zo daga Allah babu mai iya ture musu ita. To haka Ubangiji subhanahu wataala yake, yujiru shi zai baka mafaka, amma kuma shi in ya nufe ka da wata azaba to kai kuma ba inda za ka je. Saboda haka shi ne wanda ake zuwa neman mafaka daga gare shi, ake neman mafaka daga gare shi in abin nan wa bika minka kamar ce wa bika minka la la la, la uhsi thana'an alaik ina neman mafaka da kai daga azabaka saboda haka koda ubangiji ne ya nife ka da wata uba ba inda zaka je dai gurin sa zaka koma in ba Allah ba ba wanda ake wa duk wani wanda yake nufin ka da wata musiba guje masa kake kai kakku hadu kakku hada hanya in ya ji labarin ka ji ya ji labarin kana wuri kaza ka sake wuri amma shi Allah kuma in ya nufe ka sai dai ka kara matsawa gurin shi ka neme shi ba inda zaka guje masa ina zaka je babu inda zaka je yace in kuntum ta'lamuna in kun san haka ala ka ce in kuntum ta'lamuna aka sake baibaita in kun san haka saboda su kansu sun san cewa in wani abu ya durfafe su ba mai iya kawo musu dauki sai Allah wai zaraki bu fil fulki da Allah mukhlisin falamma najahum ila albar idahum yushrikun su kansu sun san haka cewa in wata musibar ta durfafo su ba wanda zai iya kawo musu dauki sai Allah Safwan ibn Umayya lokacin da ya shiga bayan an yi fathu Makka yana ta kokari yadda zai boye zai gudu saboda suna cikin matasa haka da aka yi tafafatawa da su to gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaki saboda haka sai suke ganin in Annabi ya kama su ba zai yafe musu ba saboda an yi tafama da su saboda haka ya je ya shiga jirgin ruwa zai gudu sai ya shiga jirgin ruwa da sai kuma igiyar ruwa ta fara jan wannan jirgin ruwa ya fara tangal-tangal a cikin ruwa zai kifar da su saboda haka sai su ma matuƙa jirgin ruwa su ne ar-rubban da suke jan jirgin ruwa sai suka ce wa fasinjoji to fa ku sani a nan ba abinda zai tsirar da ku sai ikhlasi ku roƙi Allah shi kadai mushrikai ne amma ana gaya musu cewa yanzu ku manta da sauran gumaka a wannan halayen babu maganar ku kira mana wani lata ko uzza Allah kadai to shine bayan abubuwa sun lafa aka samu aka kubuta shi da yace kai in ya zanto wannan da nake ta rigima a kansa ba zai iya kubutar da ni a irin wannan ba to dan menene zan ci gaba da abin da shine ya koma yace zai je gurin adabi in ma kashe shi ne a kashe shi zai je ya nemi to kuma ya je ya musulunta musulunta sai yake ya zama cikin wayaka da suka taimaka wajen yada addinin musulunci a bayan kasa saboda haka su kansu sun san cewa Allah subhanahu wataala yujiru wala yujaru alai shi yasa ubangiji ya sake dawo musu da in kuntum ta'lamuna ku tsaya ku yi tunani idan lokacin da matsi yayi matsi Allah kuke roko a baya can mun yi karatu lokacin da matsi yayi matsi na yunwa zuwa suka yi aka tura Abu Sufyan ya je roki Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i saboda haka shi kansa arne in ar duk da arnancin sa in an abin nan matsi yayi matsi sai ka ya koma ga Allah duk taurin kan mutum da fitsarinci duk sanda kuma ya shiga wata wahala sai ga yazo yana rarraba wani abu a masallaci da Allah ya taya mu da addu'a ya yadda cewa Allah shi yake yin wannan saboda haka Allah ya ce sai quluna lillah za su ce na Allah ne qul fa anna tusharun kace ina ake tafiya da hankalinku yaya ake tafiya da hankalinku ake sawa kuna ganin ƙarya a matsayin gaskiya kuna daukar gaskiya a matsayin ƙarya ya kamata hankalinku ya ba ku cewa abubuwan da kuke yi na bautar wani Allah ba gaskiya bane ki tsaya ku bautawa Allah shi kadai sannan hankalinku ya ba ku cewa Allah ke da cikakken mulki shine kadai yake iya yin abinda babu mai iya yin shi kuma yana da ikon ya tayar da matacce bayan mutuwarsa tunda yana da ikon da ku kanku kun yarda babu mai irin wannan ikon nashi lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji ya yafe mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته